الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم تناده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina mana barka da azumin hallara wannan majalisi namu da albarka, majalisin da muke karatu a cikin littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, wallafar Sheikh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi alayhi rahmatullah. Karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan unguwar Kasuwar Kaji a cikin garin Akare, ƙaramar hukumar Katagum a jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammacin na 18 ga watan Sha'aban, watan 8 Hijira 1447, wanda kuma ya zo daidai da 5 ga watan 2 watan Fabrairu na 6 ne, 6 ga watan 2 miladiyyar shekara 2026. Muna karatu a Babul Aimani wal Nuzul, babin da yake karantar da mu hukunce-hukuncen rantsuwa da bakance. Ƙarƙashin wannan babi mun karanta me ake nufi da rantsuwa, da kuma sharuɗɗan rantsuwa, kasancewar ba a yin kaso da sunan Allah ko da wata sifa daga cikin sifofinsa tsarkakakken sarki. Sannan mun karanta daga sharaɗin rantsuwa, irin wacce ake wa kafara ta zama akan ƙudurin wani aiki da za a aikata nan gaba, ko kuma ƙudurin bari ko nisantar wani aiki da ba a so a aikata a nan gaba. Mun yi bayani akan matsayin rantsuwa wacce take ta labari, wato akan abin da ya riga ya shuɗe, sawa'un na gaskiya ne ko na ƙarya ko kuma wanda ake zato, duka ba shi ne babinmu ba. Babinmu yana da alaƙa da rantsuwar da aka yi ta don ƙuduri a kan wani abu da zai faru nan gaba, ko kuma wani abu da ba a so a falar da shi a nan gaba. Za mu tashi daidai faɗin malamu, idan hana tafi yaminihi bi an fa'ala ma halafa da tarkihi aw taraka ma halafa ala fi'lihi wajabat alayhi al-kaffaratu إفق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن لم يزد صام 3 أيام. Bayan malam ya ce, wa idan hanata fi yaminihi, idan mai rantsuwa ya warware rantsuwarsa. Hanata, ma'anarsa warware rantsuwa, kamar yadda malam ya sharhinta da faɗinsa, bi an fa'ala ma halafa ala tarkihi, ya je ya aikata abin da ya rantse ba zai aikata ba, aw taraka ma halafa ala fi'lihi, ko kuma ya bar abin da ya rantse zai aikata. Wannan shi ne warware rantsuwa. Ya yi rantsuwa ba zai yi ba, sai kuma ya yi. Ya yi rantsuwa zai yi, sai kuma bai yi ba, to za a ce ya warware rantsuwa. In yi rantsuwar ba zai yi ba, kuma ya ɗore a kan ba zai yi ba, shikenan rantsuwarsa tana nan kuma ya cika rantsuwa. In yi rantsuwar zai yi kuma ya aikata ɗin, shikenan magana ta ƙare, ya cika rantsuwa. To amma ya yi rantsuwar ba zai yi ba sai ya yi, ya yi rantsuwar zai yi kuma sai bai yi ba, to wannan shi ne warware rantsuwa. mun yi bayani a wancan satin a sharuɗa na wajibcin kaffara akan wanda ya warware rantsuwa, saboda ita kanta warware rantsuwar tana da halaye kamar yadda muka ambata a karatun da ya gabata. To malam yace idan har ya warware din kuma sannan halin wajibcin kaffara ya tabbata a kansa, sharuɗan wajibcin kaffara sun tabbata a kansa, wajabat alayhim kaffaratu, to kaffara ta wajaba a kansa. Kaffara sai malam ya kawo ta, wanda ita ce gaɓar da dama za mu ɗora a karatu. Itqu raqabatin, ƴanta wuyaye. Wuyayen nan ana nufin bawa ko baiwa. Wuyaye suna ne da yake komawa zuwa ga abin da aka mallaka ta hannun dama, ma'ana bawa, sawa'un namiji ne ko mace. To ƴanta wuyaye, aw it'amu 'asharati masakin, ko ciyar da miskinai goma. Aw kiswatuhum, ko kuma tufatar da su. Waɗannan guda uku, ƴanta wuyaye, ciyar da miskinai goma, tufatar da su, dukkansu zaɓi ne, ikhtiyari ne. In ya ga dama ya zaɓi wanda ya fi masa sauƙi a cikin ukun, in yana da bawan da zai ƴanta ko baiwar da zai ƴanta da ta cika sharuɗan irin bawan da ake ƴantawa, zai ƴanta a matsayin kaffara ta wannan rantsuwa. Idan kuma yana da bawa ma amma ya ga cewa ciyar da miskinai goma zai yi, zai ciyar da miskinai goma ya ajiye bawansa. In kuma ya ga tufafi zai yi musu, su goma ya ɗinka musu kaya irin na al'ada na gurin da yake rayuwa, zai ɗinka musu kaya su goma, kowa kala ɗaya, kala goma, shikenan. Ya huta ciyar da su, ya huta ya ajiye bawansa. Fa in lam yajid, idan a cikin ukun nan bai samu halin ko ɗaya ba, ba shi da bawan da zai ƴanta. In an zo maganar tufafi, shi ma fama yake da tasa rigar. In an zo maganar ciyarwa, ba shi da halin da zai ciyar da miskinai goma. Idan ukun nan bai samu halin ko guda ɗaya ba, sama talatata ayyami, to sai ya azumin kwana uku, sai ya zama kaffarar rantsuwa ta zo ne ala takhiri thumma ala tartib, ta zo ne karon farko zaɓi tsakanin abu uku. Idan dukkan waɗannan ukun sun fi ƙarfinka, to sai ka tafi mataki na biyu, shine matakin azumi guda uku. Nassun Alƙur'ani haka yace: la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman, fa kaffaratuhu إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وبنجدي تعالى يتي ألا بايا كامكم دلن تلن تدكوكيين اللغو يا تشير رنقوة. Kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata, wannan rantsuwa ce wacce ba ta da hukunci, ba ta da mahalli balle a ɗora mata kaffara. Walakin, sai dai Allah, yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman, Allah yana kama ku ne da rantsuwar da kuka yi ta da ƙuduri, rantsuwar da kuka yi ta da ƙuduri, ƙudurin za ku aikata ko ba za ku aikata. Idan har ya kai ga wannan rantsuwar ba ku cika wannan ƙuduri ba, to akwai kaffara. Rashin cikawa laifi ne, saboda girman sunan Allah, saboda girman sunan Allah, ka kama sunan Allah ka yi rantsuwa da shi, to matuƙar ba ka cika wannan rantsuwa ba, to kai abin zargi ne har sai ka yi kaffara. Wannan don ka san girman Allah, ka san muhimmancin cika rantsuwa,
ka san nauyin kama sunan Allah idan za ka aikata wannan ko ba za ka aikata ba idan akwai radadi don ka kiyaye nan gaba saboda sunan Allah ba abun wasa bane ba kuma Allah ba zai yarda a fake da sunansa ana aiwatar da wasu abubuwa ko ana kin aikata wasu abubuwa ba haka idan zaka kama sunan Allah to ka san cewa al'amari ne mai girma in bai girma a wajenka ba kai to karatu ya gwada maka cewa yana da girma a wajen Allah amma za ka ga yadda wasu suke sakaci da rasuwa motsi kaɗan mutum ya ce wallahi ba zan yi ba wallahi sai na yi haka kawai mutum sai ya dinga rantsuwa har ta ƙudurin ran mutum zai ɓaci kawai sai to wallahi ba zai yi ba ko farin ciki da muna ce wallahi zan yi kaza kuma ƙarshe sai ya zo bai kiyaye wannan rantsuwar ba wannan rashin ganin girman sunan Allah ta haka Allah yana kama ku da rantsuwa da kuka yi da sunansa da ƙuduri idan har ba ku cika wannan alƙawari da kuka yi da sunansa ba to sai kun yi kafara idan ku ka ji an ce kafara to kankara ne kankarar kuma na laifi na zunubi rashin cikawar ya zama zunubi kuma tunda har za a masa kafara to babban zunubi ne kabira ce min kaba'irul dhunub tunda har za a masa kafara sai da inda ake mutum bai yi wannan kafarar ba to yana nan da wannan laifi a kansa in Allah ya ga dama har zai iya masa azaba a kansa wannan kafara sai Allah ta'ala ya ce ifa'amu 'ashrati masakin ciyar da miskinai 10 min awsati ma tut'imuna ahlikum daga dangin abinci matsakaici da kuke ciyar da iyalanku ya yanayin abincin gidanka yake wani abinci kuke ran juma'a wanne kuke ran asabar kun san mu a ƙabilar mu abincin juma'a daban ne abincin ran juma'a da abincin ran sallah da abincin baki za su yi sannan wanne ne abincin ku na asabar da ladi da litinin da laraba da aka rena a duba a ga matsakaicin abinci wani abinci ne kuma wanda ake yinsa da faɗika shi wani abinci ne sai in babu ne sannan ake ci to ba shi ba ba kuma na juma'a ba na yau da kullum wanda aka fi ta'amuli da shi to wannan abincin Allah maɗaukakin sarki ya ce shi za a dafa kamar wanne yake na shinkafa da wake da mai da yaji bana ba ai ba rawa can ma sai wani da wani ko shinkafa da miya da nama da salad na juma'a ne wai yaro ne in ya ga ana idan ya ga ana zuba shinkafa da miya sai ya ce kuma yau din juma'a ne matsakaicin abinci wanda kuke ciyar da iyalanku to shi za a dafa na mutum goma miskinai mabukata wanda za kowanne ɗaya zai ci ya ƙoshi aw kiswatuhum ko kuma in kana da halin yi musu tufafi sama musu matsakaicin tufafi kowa bisa al'adar mu riga da wando isasshiya wa miskinai sai Allah ya ce aw tahriru raqaba ko kuma ciyar da ko kuma ƴanta wuyaye ko ƴanta wuyaye kaga da aka ce aw zaɓi ko kai wannan a cikin ukun nan zaɓi wanda ya fi maka sauƙi sai Allah ya ce faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu thalathati ayyamin sai adamin kwana uku zalika yin hakan kafaratu aymanikum shine kafarar rantsan ku da kuke yi idan halaftum in har kun yi rantsuwa din
shine kafara yin haka.
Don haka a nan za mu fahimci cewa kafarar rantsuwa kenan iri biyu ce. Akwai kafarar zaɓi tsakanin abu uku, akwai kuma kafarar mataki. Idan zaɓin duka sun gagare ka, to sai ka je mataki na gaba, shi ne kafara, matakin azumi. To a nan ya kamata mu gyara wa kanmu fahimta. Da yawa daga cikin ‘yan uwa sun ɗauka cewa kafarar rantsuwa azumi uku ne. Haka da yawa suka ɗauka kafarar rantsuwa azumi uku ne. Don haka da zarar mutum ya yi rantsuwa bai cika ba, sai yanzu sai ya yi azumi uku. Sai ya zama shi tambayarsa jerawa zai yi ko zai iya rarraba su. Don haka wani lokacin sai ka mai da mutum baya, sai ka ce ba za ka iya siyar da miskinai goma ba ne? Ko ba ka? Mun ji a yanzu babu bawa, babu bawan da za a yanta. Mun ji tufafi ya fi ciyarwa tsada. To amma mafi sauƙi daga cikinsu ciyarwa shi ma ba za ka iya ba. Miskinai goma. Kwano nauna shinkafa zai ciyar da su. Miskinai goma. Ka gani? Kwano ɗaya zuwa biyu ko ɗaya da rabi ko biyu. A sa tattasai da tumatur da manja da magi da gishiri da ƙwanga. A ita ɗan nama. Aba bayin Allah, ku ji tsoron Allah ma. Kifi. An ce matsakaici ko? Shi kenan, ya yi daɗi, ya ɗanɗano mai kyau da ba za a ci a tofar ba. Ai, na mutum goma, plate goma masu kyau, wanda mutum zai ce ya gyatsa ya sha ruwa. Yanzu wannan gaba ɗaya in ka harhaɗa sai ka game, sai ka ta iya 15,000 ko 20,000 za ta yi wannan abu. Ka gani? Kuma sai ka ɗau azumi. To wani abin da za ku fahimta shi ne, tunda Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ko kaza ko kaza ko kaza, sai ya ce wanda bai samu ba, to ko wanda ya samu ko ya yi azumi bai yi ba. Shi ne karatu a yau. Wanda yake da hali ko da na ciyarwa ne miskinai goma sai ya yi azumi uku, to kafara su ba ta yi ba. Don cewa aka ce wanda bai samu ba, kai kuma ka samu. Don haka azumi ne wanda bai samu ba ne. To a gyara wannan fahimtar, a gyara ta, a fa gyara. Barakallahu fiku. To sannan wani zai ce na tsokal wani abu ban karasa ba, jerawa za a yi ko za a iya rarrabawa? Za a iya rarrabawa. A iya jerawa, a iya rarrabawa, ba sharafi ba ne sai an jera wannan azumi guda uku. Idan ta kama za a yi azumi. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. عن سامو حديثي دق عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا حلفت على يميني إذا كيرن توا أكون من أبو فرأيت غيرها خيرا منها سيكجا ونردن ورشية الهيري فكفر عن يمينك توكي كفار الرن ورك وقت الذي هو خير فأيك تعبن دشين الهيري. وانا حديث ينا بخاري ومسلم. أنجاني wato nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗaitarwa saboda wani rantsuwar tasa za ta hana shi alheri. Idan kai rantsuwa kuma sai ka ga wani rantsuwar shi ya fi alheri, ka rantse da Allah ba za ka yi zumunci ba, ka rantse da Allah ba za ka yi taimako ba, ka rantse da Allah ba za ka ƙara ba da bashi ba. Sai kuma daga baya dama wani hali ne ya sa ka yi rantsuwar,
ko bacin rai ko wani dalili cikin dalilai yanzu sai ka ga bai kamata ka ci gaba da dorewa akan haka ba ko aka maka nasiha ko kai wa kanka nasiha ko ka samu kanka a wani yanayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka aikata alheri kai kafara ita ma kafara anan lada zaka samu yanzu kariyar rantsuwarka bai zama laifi ba me yadda zama laifi ba an kwadaitar da kai ka aikata alkhairi yanzu aikata alkhairin idan ka aikata ya zama lada amma tunda Allah ya hukunta saboda girman sunansa duk wanda ya kama sunansa ya rantsuwa kuma sai bai kiyaye ba sai wani dalili yasa bai aikata ba to wannan Allah ya riga ya shata wannan hukuncin zai yi kafara dan haka zaka yi kafara wa atil ladhi huwa khair sai ka aikata abin da yake shine alkhair sai kai kafara wannan rantsuwa ta ta kuma an gane dan haka wanda yayi rantsuwa ba zai aikata alheri ba daga baya aka masa nasiha koyi wa kansa fada yaga zai aikata alheri to shikenan sai ya kafara kamar yadda sayyidina Abubakar yayi ko yayi rantsuwa ba zai ƙara taimakon dan yar uwarsa ba mithahu ya daina bashi abinci ya daina bashi tufafi ya daina bashi makwanci ya daina bashi kada daina masa ya janye masa tallafi Allah ba daukakin sarki yace wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfah wadanda Allah yi wa falala daga cikin ku su daina daukar rantsuwar cewa ba za su taimako ba su daina daukar rantsuwar janye tallafi Allah subhanahu wa ta'ala yace su yi afwa su yi rangwame yace ku ba ku so ne Allah ya gafarta muku sayyidina Abubakar sai ya dawo daga wannan rantsuwa tasa kuma yayi kafara sai ya dawo daga wannan rantsuwa tasa sai yayi kafara to haka ne dukkan wani wanda ya rantse zai aikata ko ba zai aikata ba idan haka ta faru da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita da mutum ya dawo kan aikin alheri kamar yadda ya faru da Annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi a gidansa ya haramta wa kansa shan zuma a ɗakin nana Zainabu ko kuma a wani sababin nuzul din ya haramta wa kansa alaka da kuyangarsa don haka Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajika ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka kana neman yarda da amincewar matanka to a cikin wannan jeren giyar ayoyi sai Allah subhanahu wataala yace qad ja'ala Allahu lakum ta'illata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim Allah ya sanya muku yadda za ku warware rantsan ku idan kun yi Allah ya sanya muku yadda za ku warware rantsan ku idan kun yi don haka sai ya zama Allah subhanahu wataala ya ba da dama Annabi sallallahu alaihi wasallama bai haramta wa kansa abinda aka halatta masa kamar wanda ya rantsuwa ba zai yi ba mun karanta da ku a can a kitabun nikah da muke magana akan sakin aure mun yi magana akan mutumin da ya haramta wa kansa matarsa mutumin da ya haramta wa kansa halaliya don ya kaurace wa wannan halaliya to idan ya dawo zuwa ga wannan halaliya zai yi kafarar rantsuwa zai yi kafarar rantsuwa haka mutum ya haramta wa kansa matarsa ba haramiya bace shi ya haramta wa kansa ba shi da ikon haramtawa Allah shi yake da ikon haramtawa idan zai dawo wa matarsa ba za mu ce saki bane ba amma in zai dawo mata sai ya yi kafarar rantsuwa matsayinsa matsayin rantsuwa ko ya haramta wa kansa wani nau'in abinci sai dawo zai ci wannan abincin sai ya yi kafarar rantsuwa hukuncinsa hukuncin rantsuwa to haka wanda yayi rantsuwar da lafazinta akan ba zai ci ba ko ba zai je ba ko ba zai aikata wani alheri ba kuma sai ya ga aikata alkhairin shine yafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wal yukaffir an yamini to yayi kaffara dan uwarsa wal yati alladhi huwa khair sai aikata abin da kishi ne alheri anan malaman fiqh sun yi wani istinbati suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yayi kaffara ya aikata sai suka ce kenan idan mutum ya warware rantsuwa zai iya sai yayi kaffara sannan ya aikata ba ya rantsi ba zai yi zumunci ba ya rantsi ba zai ƙara yi wa wani magana ba ya rantsi ba zai ƙara cin abincin da matarsa ta girka ba kuma sai ya zo ya yanke shawara ko yi wa kansa faɗa ko aka masa faɗa ko duniya ta masa faɗa ko kuma ya ga nogo-nogo ya dawo kan daidai to zai iya yin kafarar kafin ya ci abinci zai iya yin kafarar kafin ya zumunci zai iya yin kafarar kafin ya kula shi malaman fiqh suka ce eh zai iya gashi dai ba a gabatar da ibada akan sababinta amma a wannan babin suka ce ana iya sababin kafara shine karya rantsuwar to tun kafin ya karya ta zai iya yin kafara kuma wannan ya fi tsafta ma saboda aikatawan karya ta nau'i ne na zunubi idan an riga an mata kafara kafin a karya ta sai ya zama sai da tukunna aka halatta aikin sannan aka aikata shi yayin da kuma zai iya sai ya karya sannan ya kafara وفي الحديث يذو cikin wani hadisi hadisin Abdullah ibn Umar man halafa ala yaminin fa qala insha Allah fala hanasa alayhi rahu khamsa Abdullah ibn Umar ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yayi rantsuwa sai yace insha Allah wanda ya rantsuwa akan aikata wani abu ko rashin aikata wani abu sai yace insha Allah to babu kafara akan sa ba shi da zancen kuma warwarewa ba magana warware rantsuwa balle ai kafara wannan shi ake cewa istithna'i a rantsuwa Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da mu mu riga istithna'i mu riga togewa a cikin alƙawuranmu ko a cikin kudur-kuduranmu mu daina yin kuduri ko kuma cin alwashi ko kuma kulla al'amari wanda zai faru nan gaba ba tare da mun ladabtar da harsunanmu da mayar da lamarin zuwa ga Ubangiji ba subhanahu wa ta'ala saboda Allah madaukakin sarki yana zargin masu wato kudura abu ba tare da sun ce insha Allah ba ko wala taqulanna bi shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah kar ka ce ga wani abu gobe zan yi illa an yasha Allah ai sai Allah ya ga dama to kuma kar ka ce gobe zan yi gobe zan yi kaza gobe zan je kaza gobe za mu yi kaza gobe zan yi kaza ba a sai ka ce insha Allah gobe insha Allah jibi insha Allah wani sati insha Allah wani watan insha Allah anjima insha Allah Allah yana son haka to sai ya shiga cikin lamarin idan an yi haka sai ya shiga cikin lamarin gashi na cikin suratu al-qalam da Allah ta'ala yake cewa menene ashabul qadati in ja'a bil mursalun menene la yatrimunha musbihin wa la yastaqnun wa tafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun نعم اصحاب الجنه كيف اذ اقسموا لا يسلمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريف فنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون سن cika baki sun yi alfahari akan gona kuma suka yanke shawara gobe da sammako za su je za a yi girbi
Allah ta'ala ce wala yastafnun ba sa istifnai ba sai insha Allah ba suka ce kawai ku fito gobe sassafe mu je mu girbi gona ta yi gona kuma a hanyar tafiya ma ana rada ana cewa kar miskini ya kusato alhalin Allah ya riga da ya kone gonar ta yi baki irin cikin dare ta yi baki irin ban sani ba suka yi sammako duru-duru a tafiya su ma a hanya har suna rada wa junansu Allah ya dukulanna al-yawma alaykum miskin kar ku bar duk wani miskini ya shigo gonan nan yau bari mu je za a yanki alheri suka je suka ga gona baki irin ta kone ta yi kurmus ba komai har suka fara tunanin ko sun bace ne ko ba ita bace inna la dallun suka ce kai ba fa nan bane ba wasu suka ce bal a nan kan nan ne nahnu mahrumun to Allah ne ya gwada mana shi Allah ne bane ba mu bane shine wani mutumin kinti a cikin sai yace alam aqul lakum laula tusabbihuna bal ba'a muku to riki Allah kuna tasbihi kuna cika baki kuna bada kafada ga abin da ya faru sai ku yanka mu gani to babu insha Allah don haka dukkan abin da mutum zai yi in dai kuduri ne ce insha Allah to ko da rantsuwa ne abin da wannan hadisin na Abdullahi dan Umar yake cewa ko da rantsuwa ce duk wanda yayi rantsuwa sai yake insha Allah to babu warwara balle ka fara yace insha Allah bazan yi kaza ba insha Allah zan yi kaza kuma sai bai yi ba to cewa insha Allah ne shi wallahi ba zan yi kaza ba insha Allah wallahi zan yi kaza insha Allah kuma sai sabanin haka ya faru babu kafara saboda ya ce insha Allah jama'a an gane yau ga ma za ka iya cewa matarka insha Allah ta ce matsoraci ka zan duwar da ya ce insha Allah ana masa kallon matsoraci ya ce ai za ki gani wallahi daga yau ba zan kara miki kaza ba insha Allah ka ce a ka ji ana insha Allah ana tsoro ki to kar a zuga ka ka ce eh din insha Allah eh kar ka yadda ta dora ka akan keken bera malam yace wa yurja'u fil aymani ila niyyati al halifi thumma ila al sabab alladhi hayyaja al yamina ثم الى اللفظ الدال على النيه والاراده اذا انزو ان يرنقوا da aka rantsuwa sai aka warware ta da aka warware ta sai aka zo ana magana akwai kafara ko babu kafara akwai kafara ko babu kafara aka zo gare ka kai mai fatawa malam mai fatawa ko aka zo gare ka kai alkali alkali mai hukunci sai karatu ya ce a rantsarantse ana komawa da farko zuwa niyyar mai rantsuwa me ye niyyarsa a rantsuwar a koma zuwa ga niyyarsa in ya faɗi me yake nufi a niyyarsa sai a ɗora shi a kan niyyarsa ya ce wallahi ba zan kula shi ba wallahi bazan kula yana yi da zaidu wani ne zaidu amru sai yace wallahi bazan kula shi ba ina nufin zaidu sai masa sallama sai aka ce kace ba za ka kula shi ba sai yace a'a ai akan abin da ya hada mu da shi ne da kuka ce mun kan na ce maka komai na ce muku wallahi bazan kula shi ba an gane ko rigima ce ta hada da kike kai dai yanzu amro kai hakuri da Allah kar ka ce maka komai kika wallahi bazan kula shi ba da zaidi yazo kuma sai ya ce masa assalamu alaikum wan dan neman fitina sai ya ce sai kai kafara sai magana ta zo gaban ka to wajen bincike sai ka ce kai amro me kake nufi da wallahi bazan kula shi ba kike eh akan wannan rigiman ne wannan batun ne nake nufin bazan maka ba sai to shikenan rantsuwarka akan niyyarka
ba kafara
an gane malai yace kuma ila sababil ladhi hayyada al-yamina sannan sai kuma zuwa ga sababin da ya tashi rantsuwa sababin da ya tashi rantsuwa mana idan an rasa niyya bai san niyyarsa ba ko ba a san niyyarsa ba to mataki na biyu idan niyya bata rarrabe rigimar bata ware rigimar ba to a duba menene ya tashi rantsuwa wallahi bazan kula shi ba sai aka zo me kake nufi sai ce duk abin da kuka dauko sai aka ce to a duba menene ya tashi rantsuwa sai ce a ai rigima ce ta faru tsakaninsa da Zaid Zaid ya je yayi gulmarsa gulma ta dawo masa yanzu an zo ana mayar masa sai yake tafasa shikenan sai ga Zaid yana tafowa to sai ake ta dannasa ana dan Allah karka masa magana don Allah karka ce masa komai sai ta wallahi bazan kula shi kuma sai aka samu ya masa sallama sai a to tunda dai ga abin da ya sa rantsuwa ga abin da ya tashi rantsuwar to rantsuwarka za mu karɓe ta akan dalilin da ya sa aka yi ta dalilin da ya sa aka yi ta shine wannan rigima don haka magana abin da ake take nufi kenan da kulawa shine dai wannan rigimar ta ba dukkan sauran kulawa ba malai yace thumma ila al-lafzi dalli ala an-niyyati wal-irada sannan kuma sai ai la'akari da lafazin da yake nuna niyya da nufi idan ba a samu menene rigima me ya jawo rantsuwar ba ba a samu niyya ba ba a san me ya jawo rantsuwar ba to sai amfani da lafazin sai a dauki lafazin a aiki da shi dan haka da yake wallahi bazan kula shi ba lafazin sa zai hada hadda sallama in mun ka a'a ba mu samu bai mana bayanin niyya ba sannan ba mu san dalilin da yasa yake ba zai kula shi ba sallama ta shiga ciki za ta shiga za ta shiga ba mu san me yasa yake ba zai kula shi ba yace wallahi ba zan kula Zaid ba sai yace masa assalamu alaikum zai shiga ko bai shiga ba ya shiga dan haka idan niyya ba ta tantance mana ba dalilin rantsuwa ba mu same shi ba to za mu ɗauki lafazin za mu yi amfani da shi domin sallama ma kulawa ce tunda sallama ma kulawa ce to za ka yi kafara idan mutum ya ce wallahi yau ba zan sha komai ba ya ce wallahi yau ba zan sha komai ba sai a ganshi yana shan mangoro yawwa sai aka ce shi kenan sai ka yi kafara to idan ya tada musu da hayaniya aka zo gabanka abinda za ka fara tambaya shi ne me yake nufi da wallahi yau ba zai sha komai ba sai shi abin da yake nufi da wallahi yau ba zai sha komai ba saboda shi ya saba kullum sai ya sha coke ko maltina shi inda sha coke ko maltina ko exotic ko wane ne ba shi baya ganewa dan haka yau yace wallahi ba zai sha komai ba dan haka shi na nufin abubuwan nan da ya saba sha yau ba zai sha ba yake to akan niyyarsa mangoro baya ciki to amma ba a samu niyya ba me yake nufi da yau ba zai sha komai ba shi kawai shi ya ce ba zai sha komai ba to sai a duba a ga menene yasa yake ba zai sha komai ba sai aka ga an je ne an ci abinci a restaurant sai aka kawo martina aka kawo coke aka kawo mirinda aka kawo wannan abubuwan ku na shaye-shayen duka a sa'adu da su zoko da su ne shi kenan sai aka ce to a ciki wanne ne sai ta ne sha ba aka matsa maka ne sai ni ko wallahi ba zan sha komai ba to ko ba a san niyyarsa ba ganin yadda abin ya faru har yayi rantsuwar abin da ya sa shi yayi rantsuwa ba mangoro a ciki mangoro ba zai shiga ba lura da abin da ya sa shi rantsuwa to amma ba mu samu niyyarsa ba, ba mu samu abin da ya sanadin rantsuwa ba, kawai ji mu kai ya ce wallahi yau ba zai sha komai ba. Ya gan shi yana fitan mangoro, aka ce kace ba za ka sha komai, ya ce haka na ga dama, sai to ko za ka yi kafara don mangoro yana cikin komai kuma sha ake, za ka yi kafara. Yanzu babu abin da zai fidda wannan, zai fidda mangoro daga cikin rantsuwarka, tunda lafazin sha ya haɗa da shi, da niyyarka ta cire shi sai mu cire shi, ko kuma wani abu ya faru sai mu yi la'akari da yanayin abin da ya faru, in zai fita mu cire shi. Amma tunda niyyarka ba ta bambance mana ba, sannan babu wani sababi da za mu kalla mu cire mangoro, to lafazinka kuma mangoro ya shiga ciki. To haka ne, duk sanda aka yi rantsuwa za a rinka kallanta ta waɗannan fuskoki. Babu laifi don an ba wa mai rantsuwa dama ya yi bayanin niyyarsa, idan ma ya canza niyya a lokacin bayani wannan tsakaninsa da Ubangijinsa, ai dama kafara zai yi, kafara kuma dama tsakaninsa ne da mai, ba da mu bane, tsakaninsa da Allah ne. Ya rage nan sai yudayyanu, sai a bar shi da Allah. Illa fi da'awa, sai dai idan a rigima ne a kotu. Adda'awa, rantsuwar rigima a gaban alƙali. Ita kam fasil hadisi, ya zo cikin hadisi, ingantacce hadisin Abu Hurairah cikin Muslim, al-yaminu ala niyyatil mustahli, rantsuwa a gaban alƙali ana yin ta ne akan niyyar mai rantsarwa, ba mai rantsewa ba. Rantsuwar cikin gari akan niyyar mai rantsewa, rantsuwar gaban alƙali akan niyyar mai rantsarwa. Waye mai rantsarwa? Alƙali ne mai rantsarwa. Ya alƙali ne mai rantsarwa, ba sai ya tabbata mutane a cikin gari yana son suna rantsuwa ba. Ba alƙali ne mai rantsarwa ba a kotu. Abokin shari'ar ka shi ne mai rantsar da kai. Shi ne mai rantsar da kai. Ko ku yadda ba? A to, ko to ku yadda ba kenan, wani to gafarta to bai yadda ba. Ba alƙali ne mai rantsarwa ba, wanda ya kawo ka ko wanda kuke kusuma da shi shi ne mai rantsar da kai. Alƙali me yana sa? Inda shi ne mai rantsarwa da haka kawai zai ce kai rantse, kai ma rantse, kai ma rantse. Amma sai gaba ta zo, shi kansa alƙali ba shi da ikon ya gindaye rantsuwa sai a waɗansu gurare, kuma sanadinta shi ne abokin kusumarsa, shi ne sanadinta. Da haka al-mustahlif a nan abokin kusumarsa ake nufi. Don haka har annabi ma sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce mai rantsar da kai shi ne abokin kusumarsa, ba alƙali ba, ba alaniyatul qadhi ake nufi ba, alaniyatul mustahlif wanda zai rantsar da kai abokin kusumarsa. Bari abin ya fito muku fili yanzu. Me wa za ku gaskata ne? Idan Amru ya yi ƙarar Zaidu a kan yana bin Zaidu naira 10,000 bashi bai biya shi ba, sai alƙali ya ce da Amru kawo shaidu, ya ce da Zaidu haka ne Amru yana bin ka bashi 10,000? Zaidu ya ce a'a, ba haka ba, baya bina. Sai aka ce Amru kawo shaidu, Amru sai ya ce babu shaida, daga ni sai shi muka yi. Sai aka ce to Zaidu ka rantse akan cewa baya bunka, sai Zaidu ya ce zan rantse. Sai ya ce wallahi Amru baya bina naira, wallahi Amru baya bina naira. Kuma an gani to dama naira yake binsa, ba 10,000 yake binsa ba. to sai alkali yace to shikenan magana ta kare to dai na sallame ku za a ci wannan bagidajin alkali ne ta iya yiwa idan an tambayi mai rantsuwa me kake nufi da nera kika nera mana nera nake nufi waya bina nera dubu goma yake bina kaga yayin rantsuwa ne akan niyarwa niyyar ta shi amma idan yayin rantsuwa akan dubu goma akan niyarwa yayin rantsuwa akan niyyar mai kara yayin rantsuwa to ba za mu karbi duk wata niyya da zai sa a ransa ba kawai magana ta kare ba za mu karbi niyyar sa ba shi yasa alƙali hatta wajen laƙana lafazin rantsuwa ana so yayi guiding ya zama ya zama jagoran lafazin rantsuwa saboda kar a yi mai kar a yi misleading ɗinsa ka ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ni wani dan wane mai ƙara ta amur dan wane baya bi na bashin naira dubu goma da yake ambato sai ka tare ta ko ina ka daure shi kuma ka faɗa abin da na faɗa cikin amma ka bashi a ce karan sai sai ce ta bismillah wallahi tallahi baya bi na naira ta ce ku tashi ku tafi magana ta kai larabawa suna misali da wani misali wanda mu a Hausa ina jin ba mu da irinsa suna da abun mamaki sukan buga misali da misalinsa mutum ya ce wallahi ma lahu indi shay wallahi ma lahu indi shay yana da fassara guda biyu wallahi ma lahu indi shay wannan ma din ita ce duk anan shinkun yanki ma tana iya zuwa da ma'anan nafi korewa wallahi ma lahu indi shay da ma'anan laisa kenan ai wallahi laisa lahu indi shay na rantsa da Allah babu wani abun sa a wajena ko ma me babu to kaga wannan manufar mai kara kenan to amma ta iya yiwa ya zama yana nufi da ma din mausula me ma'anar allazi wallahi allazi lahu indi shay'un na rantsa da Allah abinsa da yake wajena wani abu ne mai muhimmanci abinsa da yake wajena wani abu ne ma lahu indi shay'un jumlar guda ɗaya ce amma ma'anarta guda biyu ne idan ya faɗe ta da niyyarsa sai ya zama bai yi laifi a rantsuwa ba abin da ya faɗa gaskiya ne abinsa da yake wajena wani abu ne idan ya faɗe ta da niyyar mai ƙara kuma to zai zama ya yi ƙarya matuƙar akwai wannan haƙƙin a kansa to shi ya sa aka ce rantsuwar cikin gari ta kan dakali rantsuwar kan yashi za a taurari niyyarsa amma rantsuwar gaban alƙali sai dai akan niyyar wanda ya kawo shi an gane malam yace wa aqdun nadri makruh wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an an-nadri wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi min al-baqil muttafaqun alayhi to gashi karatu zai shiga cikin bakance bakance kuma yana nufin mutum ya sirsasa wa kansa aikin da'a wanda asali Allah bai wajabta masa ba mutum shi da kansa ya dora wa kansa aikin ibadar da Allah bai wajabta masa ba Allah ya wajabta mana salloli biyar Allah ya wajabta mana azumin ramadana ya wajabta mana aikin hajji sau ɗaya a rayuwa ga wanda ya samu iko ya wajabta mana zakka ga wadda dukiyarsa ta kai nisabi a cikin irin dukiyar da ake mata zakka ya cika shuruɗan zakka Allah ya wajabta mana ya wajabta mana akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala ya wajabta mana na ayyuka amma abubuwan da bai wajabta mana ba suke da kuma dumbin lada su suka fi yawa abubuwan da ya halatta mana kuma ba tare da ma an ma saka mu ba bisa zaɓin kanmu to su kuma su ne suka fi yawa hikimar Allah to amma dan adam mai yawan zalunci ne kuma yana da cikar jahilci. Idan aka bar shi sai ya dinga laskawa kansa abinda ba zai iya ba. Allah da ya halitta dan adam ya riga da ya ta dan adam sanin abinda ya dace da shi. Dan haka dukkan abinda ya kamata halitta irin taka ta wajibi Allah ya umarce ka da shi. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita bai wajabta maka ba, to Allah subhanahu wa ta'ala ya san kai waye, ya san me ya halitta. To shi yasa za ku ga a karatun malam yace wa aqdun nazari makruh kulla bakance makaruhi, abin kin mutun ya kulla bakance wato mutun ya wajabtawa kansa azumin nafila da Allah bai wajabta maka, ya wajabtawa kansa qiyamul lailin da Allah bai wajabta maka, ya wajabtawa kansa sadakan da Allah bai wajabta maka, ya wajabtawa kansa tafiyar da Allah bai wajabta maka, wala alla saboda wani buri da yake da shi. Galibi da Larabawa idan suna da wani buri a wajen Allah, suna da wata bukata a wajen Allah, sai su lantsa bukatar su da yi masa bauta. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo a hadisi cewa ya hana la tanziru, kar ku yi bakance, kar ku yi bakance. To amma hanin bai zama haramu ba sai zama makruhi, saboda ai masu cika bakance Allah ya yabe su a Al-Qur'ani, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqbala. Sai Allah ya yabe su masu cika bakance idan sun dauka. To tunda an yabi mai cikawa, to aikata shi ba haramun bane, domin ba wanda zai aikata haramun a yabe shi. Amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar ku yi bakance, to haninsa yana nan, yabon Allah ma kuma yana nan. To hanin maimakon ya zama haramun sai ya zama makruhi. Makaruhi ne amma idan har kayin, to kuma cikawa abin ayaba. To da su yanda suke, idan mutum yana da wata bukata a wajen Ubangiji, kamar ba shi da lafiya yana son lafiya, ko dan uwansa ba lafiya yana son dan uwansa ya samu lafiya, ko yana da wata bukata cikin bukatun sai ce ya Ubangiji idan ka warkar da marar lafiyata, ko idan ka bani lafiya zan yi kaza. Ko yace azumi uku, ko yace azumi goma, ko yace sallah, ko yace tawafi, ko yace kaza, ko yace kaza na ibada, abinda ba a wajabta masa ba. Karshe kuma sai an biya masa bukata sai ya kasa yi. Ko yanzu kana neman admission, ya Ubangiji idan na samu wannan admission ko appointment, ya Ubangiji idan aka dauke ni aiki ko karin girma, ya Ubangiji idan na samu wannan makami ko cin zaɓe, ya Ubangiji idan na ci zaɓe ko yan ƙwallo, ya Ubangiji idan muka ci ƙwallon nan, ko duka mutum ya ce idan Allah ya masa shi ma, ya Ubangiji ni ma zan yi kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kar ku yi, innahu la ya'ti bi khairi, ba wannan kurarin shi zai sa Allah ya muku ba, bakance ba shi yake zuwa da alherin da ke wajen Allah ba. Wa innama yustakhraju bihi min al-baqi', kawai dai ana tatsar marwaci. Duk wanda kaji yake ai wallahi in dai naci wannan jarabawa sai na yi azumi uku, to azumin ne mai wahala a wajen sa. An gane ko zan yi qiyamul layli, bai saba da qiyamul laylin bane, sai na yi raka'a 12, wahala ta ta sallah ta take mashi wahala. Shi yasa har yake cewa in Allah ya masa zai yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kance ba shi zai sa Allah ya saka ki jarabawa, ba shi zai sa Allah ya warkar da kai ba, kawai wata hanya ce, tunda kai marowaci ne baka iya tsayuwar dare, baka iya azumi, baka iya raka'a 12, to yanzu ta hanya da za a kama kake nan kai. Muttafaqun alaihi, wannan hadisin Bukhari da Muslim. Karin bayani akan ba kance sai idan Allah subhanahu wataala ya yi majalisi na gaba. Abin da muka yi daidai Allah ta tara mu illa dan sa, abin da nake cewa gaskiya Allah ta gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
wannan yace malam ina maka fatan alkhairi ina neman addu'arka da ƴan uwa gobe insha Allah zan yi tafiya mai dogon zango har birnin Yamen insha Allah. To ba ni ba mai takardar mai takardar ba. To Ubangiji Allah ya sauke ka lafiya, ya kai ka lafiya, ya dawo da kai lafiya. Allah ya tsare hanya, ya arzuta ka da amincin tafiya da amincin dawowa, kuma Allah ya sada ka da arzikin da ke cikin wannan tafiya. Dukkan matafiyanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan arziki. Sannan wannan kuma ta ce ita mace ce ta sha azumin muka bara saboda al'ada, amma har yanzu ba ta biya ba saboda jinya, kuma za ta iya haihuwa kafin Ramadan, sannan ba ta da halin ciyarwa, yaya za ta yi? Dama ba wanda ya saki ciyarwa, dama babu ciyarwa a kai. Dukkan wanda ake binsa ramukan azumi, asali a shari'a shi ne a rama azumi gabanin wani azumi ya fadda shi, wannan shi ne asali. Amma duka kwanakin shekara dama ce ta ramawa har zuwa wannan watan da muke ciki na Sha'ban. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce ita ba ta ramawa ma sai a Sha'ban har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kasancewar ba ki samu ki rama ba laifi ba ne ba, sannan kuma yanzu ba za ki samu damar ramawa ba saboda larura ta jinya da kuma juna da suke tare da shi, duk wannan ba laifi ba ne ba. Don haka za ki mutu sai Allah Maɗaukakin Sarki ya sauke ki lafiya, ya ba ki ikon ramawa, sai ki rama gaba ɗaya da na baran da na banawa da za ki sha duka, sai ki haɗa ki rama a hankali. Wannan shi ne wajibin da yake kanki, babu ciyarwa. Ina faɗa ina nanatawa, ita ciyarwa a azumi ta wanda ba zai sace azumi ba ne har abada, ciyarwa fansa ce. Ba za ka haɗa ciyarwa da azumi ba, ba za ka haɗa falalar ciyarwa da falalar azumi ba, ba za ka daidaita shi ba, kawai fansa ce. Yanzu kamar alwala ne da taimama, ka duba yadda alwala ta tafi. Za ka wanke hannaye, ka kurkure baki, ka shaƙa hanci, ka wanke fuska, ka wanke hannaye zuwa gwiwar hannu duka guda biyu, ka shafa kai, ka shafa kunne, ka wanke kafar dama, ka wanke kafar hagu. Amma a lokacin da ka rasa ruwa ko lokacin da ka kasa amfani da ruwa saboda jinya ko wata larura, sai aka ce ka dafa ƙasa. In ka dafa ƙasan nan, ka shafa fuskarka da tafin hannayenka, shi kenan ka je kai sallah. Yanzu wannan za ka kwatanta shi da wancan aikin? Yawwa. To saboda badali ne, madadin wancan ne, wancan ya gagara. Don haka sai ka cancanci yanzu, tun da wancan ya gagare ka, to ka cancanci a yi maka sauƙi. Tun da wancan ya gagare ka, yanzu ka cancanci a yi maka sauƙi. Don haka sai ka samu wannan sauƙi. To ba zai yiwu mutum garuwa kuma zai iya amfani da shi, sannan kuma sai ya taimu ma ba. Kai hatta ma ba zai yiwu a ce mutum yanzu azahar ta yi, ƙarfe 12:30 azahar ta yi, yana jeji, amma zuwa ƙarfe 1:30 zai koma gari, zai koma gida, ba zai iya buga ƙasa ya taimu ma ya salla azahar ba. Saboda an jima zuwa 1:30 zai samu ruwa. Da haka shi yanzu bai rasa ruwa yadda har zai yi taimama ba. Taimama rangwame ne na wanda kwata-kwata ya fidda rai, an gane? Amma wanda ya sa rai, malaman fiqh suka ce sai dai idan ya ga lokaci zai fita, amma matuƙar ya sa rai cewa zai iya samun ruwa, zai iya samun damar amfani da ruwa, to ba zai yi taimama ba. Domin taimama hukunci ne na wanda ya fidda rai. To ka duba azumi, aurace wa ci da sha
tun daga alfijir har faduwar rana, yaya za ka kwatanta shi da plate ɗin shinkafa da wake guda ɗaya da za a ba wani ya ce kushi? Ya za a kwatanta shi? Ya kuke gani idan a ce shari'a ta buɗe mana ƙofa za ka iya sayan azuminka da plate ɗin shinkafa? To wallahi a kiyaye. Rangwame ne na sai wanda ya cancance shi, ba na kowa ba ne. Matuƙar baka cancance shi ba, in kai Allah ba zai baka ba. Saboda aikin azumi ba daidai yake da plate ɗin shinkafa ba. To ana magana ne akan wanda ya fidda rai daga yin azumi. Ya fidda rai. Tunda ku har ba zai iya azumi ba, to ya cancanci rangwame. Me za a ɗora masa irin azumi ya iya yin sa? Wanda ya fidda rai ba zai iya azumi ba har mutuwarsa. Me za ka ɗora masa wanda yake irin azumi ya iya yi maka shi? To Allah sarki hikima sai ya dubi halin da suke ciki, sai ya ba su wani substitute, wani madadi daidai da irin yanayinsu. Tsoho wanda ba zai ƙara yin azumi ba har abada. Tsohuwa wacce ba za ta iya ƙara azumi ba har abada. Majinyacin da ya gamu da jinyar da ba zai tashi ba har abada, me wace ibada za ka ɗora masa ya iya yi maka ita? Da haka sai aka ce azumin ya ba da plate ɗin shinkafa. Amma don Allah kina ‘yan mata, don Allah da ƙarfinki ba irin bikin da ba za ki je ba, ba a shoban da ba kya yi, ba wata hidima da hayaniya da bankaura wacce ba a yi da ke, sai azumi ne za ki karɓe shi da plate? Idan akwai larura, larura mai wucewa ce, to a bar ta ta wuce. Shi an gina addinin Allah a kan rangwame. Shi Allah nan da kuke gani ya fi tausayin bayinsa sama da duk wani mai tausayi. Don haka Allah baya ɗora wa bawa abin da ba zai iya ba. Bara baki iya ba, bana baki iya ba, baɗi ma baki iya ba, wannan duk ba matsala ba ce wajen Allah. Ajiye sai ran da kika iya. Ran da kika iya ke lissafa, kuma ba a ɗora miki sai kin jira ba. Kuma ba a ɗora miki sai kin ce to, ya Ubangiji bakwai na baran can, ya Ubangiji takwas na bara. Kawai ki lissafa azumi nawa ne a kanki, kike nan ki yi su a hankali lokacin da kika samu dama. Ke ma za ki sha'awar a ce ki dawo ki iya yin azumi da kanki. Ba daidai ba ne ba a ce bara kafiyar bana kuma kana yi. Ko baran can, ko shekaru uku da suka wuce, ciyarwa kai bana kuma kana, bara ma kai bana ma kana yi, amma baran can ciyarwa kai, wannan kuskure ne. Mai ciyarwa ya tafi kenan, malgaya. Allah an gane wannan karatu. In kun ji ina muku wannan magiya, ina haɗa ku da Allah, an gane, ya ishe ni ne. Na faɗa, na faɗa, na faɗa. Mutum ne ya tashi da janaba, sai ya yi temama ya tafi masallaci sallar asuba, sai ya manta bai yi wankan janaba ba, har zuwa bayan isha'i, sai a nan ya tuna. Yaya sallolin da ya yi a baya, menene hukuncinsu? Zai sake su mana. Ai, bai sallah da tsarki ba. Kuma kuskure ne irin wanda ba a kawaici a kansa. Akwai abin da in ka kuskure shi, shi kenan ya wuce. Yanzu inda najasa ce, da a ce ya yi wankan, amma kuma mafarkin da ya yi yana jikin tufafinsa, a wajen masu ganin mani najasa ne. Sai ya je sallah a haka, sai daga baya da ishar sai ya zo ya gano ashe tufafin da yake sallah da shi mai najasa ne. To wannan matsala ce da za a iya kawar da kai. Ko a malikiya ma suka ce a ada hafil waƙati, zai sake sallah ne a cikin lokaci, amma idan lokaci ya wuce ba a sakewa. wannan najasa kenan. Amma rashin tsarki, tsarkin kuma na kari, na hadasi, mutum ba shi da alwala ya yi sallah, kuma yana da ikon yin tamantuwa ne, ko kuma mutum yana da janaba ya yi sallah, kuma yana da ikon yin wankan mantuwa ne. To idan mutum ya tuna, ko ya gano, ko bayan kwana nawa ne, zai yi tsarkin ya maimaita sallolin, ko in ce ya yi sallolin, dama bai yi ba. Ba a sallah da janaba, don haka wa'innan sallolin zai yi wankan janaba ya safo su tun daga farko. Allahu ta'ala a'lam. Ina amfani da wannan dama mu yi ban kwana sai bayan azumi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu. Yau muna 18 ga watan Sha'ban, idan mun ce za mu ci gaba zuwa wani sati, to karatu zai iya rufe kansa da kansa. Sannan ina amfani da wannan dama ina rufe duk karatun da ban rufe ba, an rufe shi anan. Karatunmu na Litinin, na masallacin matsango, na Asaul Musallin mun rufe. Karatunmu na Talata, na masallacin Teaching Hospital mun rufe. Karatunmu na Alhamis, na masallacin bakin tasha, shi dama jiya mun rufe ko mun ƙara rufewa, na yau mun rufe. Jiya dai Asabar da Ladi mun rufe. Don haka insha Allahu ta'ala za mu yi tafarrudi domin tinkarar abin da yake gabanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana numfashi, ya sanya arziki cikin dukkan abin da ya bamu na ni'ima. Muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya mana gafara, ya duk aimu, ya mana afuwa. Allah ya amince da mu zama mu lafiya da zama lafiya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وأعنهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.